matsalar karancin man fetur na fakara ta'azzara a jiyoyin Taraba da kuma Adamawa, lamarin da ya kai masu ababen hawa kan fashafi awanni ko kuma kwana a layukan mai, yayin da wasu lokutan ma akan dambace da kuma baiwa hamata iska, kamar da yadda nitar a wani gidan mai da ke Jalin Gofadar jihar Taraba. Su dai masu ababen hawa kamar zargin dillalai da kuma su dauko mai wato ƴan NATO da cewa suke kawo wannan matsala, kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke korafi.
Amma akwai wasu wanda suke zagon ƙasa, amma dai muna fata kada Allah ya ba su nasara, Allah ya ba shugaban ƙasa nasara kan bisa ga hanyar gaskiyar da ya tsara. Muna zuwa mu bilayi mu samu fasinja, in ba mu samu mai mai saukin nan ba aikin duk bara mu gane ba, ga mu nan da iyalai.
To wahalan mai dai muka mun rasa gane daga ina matsalar take. Kowanne sati muna tsammanin mai zai wadata sai ya zaman to gashi sai gidan mai daɗe zaka samu a gari. Amma man ka fita bayan gari zaka samu mai din sai dai a ba farashin gwamnati ba zaka same shi 160 170 amma kuma a wadace,
saboda wani lokaci ma zaka iya ba mai a cikin gari amma kila ka iya ka je bayan gari kila ka gari ka samu mai. To wannan abubuwa ya kamata gwamnati su duba.
To sai dai kuma a matan da suka mai da hadakar kungiyar dalaman fetur a Najeriya Imran Rashin Jiyoyin Adama da Taraba sun fa musanta wannan zargi, kamar yadda sakataren kungiyar Comrade Abdulmalik Bello ke cewa
hukukan da muke nan cewa shine an ce mana musayar naira 86 da kobo 50 a tsakanin wannan riban ne different wannan abubuwan da aka ce an baka a ciki zaka cire waɗannan expenses, ba a referring expenses na kuɗin mota ma a ciki, sai aka wayi gari yau mutumin da zai sayar maka kayan nan wanda shi an ce sai maka naira 77 da kuma 50 nan shi ake biya subsidy, ba mu ake biya ba, don mu ana biya mu haulage mai transport shi ne gwamnati ke biya shi tallafi, kayan shi ya shigo ƙasar nan wanda a lissafin sa ya kamata ya sayar naira 100, sai gwamnati ta ce masa babu, za mu baka tallafi ka sayar wa mutane a farashin gwamnati. To bayan gwamnati ta yadda za ta ba shi tallafi sai kuma sai je sayar da kayan shi naira 100 kuma ana ganin shi ka ga yana da tallafi biyu, zai karbi tallafi a wajen gwamnati ga shi kuma yana karban tallafi a wajen masu sayan mai ya ƙara kuɗi. Wannan shi ne abin da yake faruwa, wanda suke da wannan haƙƙi a wancan wurare na deport nan su suke da haƙƙin sa wannan abu a ido su gani. Domin kamar yadda na ga maka a yanzu haka da nake maka magana na abin da ake sadaka ana private deport na naira 125 yau ake sai da shi a private deport, ka ga ya shuti ma ya wuce wannan na gwamnati. Saboda haka waɗanda suke da wannan haƙƙi na duba waɗannan mutane waɗannan wurare, wannan abin ba abin da ake yi shi ba, wannan abin yana fili. Saboda haka muna kira wa gwamnatin nan idan tun da muna neman muna wannan na canji, don Allah a saka ido a waɗannan wuraren, wataƙila akwai wanda suke nan suke saba dajin gwamnati a wannan wurare ɗin.
A kullum ne jami'an kula da maraba albarkatun man fetur a Najeriya DPR kan ma ce suna ƙoƙari na magance wannan matsala. Mr. Hakim Musa da ke zama jami'in hukumar ta GPR mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya ce a kullum suka hukunta duk wani gidan mai da ke saba doka, inda ma ya ba da misali da abin da ke faruwa.
Bayan an kawo su cikin jihohin mai ɗin filling station ɗin, daga nan kuma sai mu tabbatar cewa mai ɗin an soke duka kuma an sayar da shi a kan kuɗin da gwamnati tarayya sun umurce mu. Bayan kuma za mu tabbatar cewa kuma ba kartata da mai ɗin ba, kuma ba ɓoye mai ɗin ba, kuma ba yi wasu ayyuka wanda bai kamata ba. Haka ɗin dai bugu da ƙari dai muna aiki ne da SSS Department of State Service kuma PPMC. To duka dai muna aiki dai don aka samu lokaci sai a ji labari cewa ai wani station petrol station tana sadda mai da dare ba tare da izinin ba, ko kuma ana janye mai ɗin.
Yanzu dai 'yan bambaruta ne ma ke cin karensu babu babbaka, inda ko su kan kasa hajjarsu a bakin hanya ba tare da wani tsoro ba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.